daga muryar Amurka a Washington DC. Masu sauraro tare da sallama shirin yau da gobe ne shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a Washington DC akan mitoci 2531 da kuma mita 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin su ma na FM da za a iya kama mu kai tsaye da suka hada da radio amfani sarauniya da kuma Niya FM. A kuma sai a kasar Ghana ma ana iya jin mu ta Alpha Radio ko kuma a fada yanar gizon mu ta voahausa.com. Masu gabatarwa
Hafsat Bello dan mai suru.
Sai kuma ni Usman Kabara Ahmad.
Masu haro yau Laraba 23 ga watan Mayun shekarar 2018 a wannan ranar da muke maganar siyasa da shugabanci na gari. Za mu yi magana ne akan yadda Najeriya ta kasance tana daya daga cikin kasashe masu arzikin man fetur.
To amma kuma duk da arzikin man fetur din sai sun sai da danyen mai sannan kuma su siyo tatacce daga kasar waje zuwa cikin gida domin amfani ɗan Najeriya wanda hakan ke cin gaba da daurewa mutane kai.
Dan abun mamaki ne a ce ƙasa irin Najeriya muna da irin albarkan da Allah ya mana na wannan man fetur shekara da shekaru tunda aka dan tatsi na ɗan shekaru kaɗan aka yi amfani da shi duk aka wargaza amfanin sa aka kasa kammala abubuwan da ya kamata a yi a kai muka rasa alƙibla.
Matsalan da yake faruwa a ƙasar mu Najeriya dai akwai son zuciya, akwai rashin cancanta, akwai kuma rashawa. Tunda aka bude kamfanin tatsin fetur na Port Harcourt ana kiran shi Port Harcourt 1 and 2 da na Kaduna an kashe makudan kuɗi wanda ya kai da za a iya bude goma su.
Sannan bayan mun ji ta bakin ɗan iya da kuma tattaunawar masana batun da muke magana a kai na shige da ficen man fetur ɗin Najeriya, za mu karanto amsoshinku na tambayar da muka muku a shafukanmu na abota.
To ai ba ma tare da bata lokaci ba Hafsatu bari mu je ga tambayar da muka yi musu dan muka ce ya kuke kallon yadda ƴan Najeriya mai arzikin man fetur take ɗaya daga cikin manyan ƙasashen da suke da arzikin sannan kuma har yanzu sai ta fitar da ɗanyen mai sannan ta shigo da tatacce domin amfanin ƴan cikin gida wato ƴan Najeriya. Shin ya wannan abu yake a wurin ku?
To sakon farko ya fito ne daga Aminu Adamu Malam Maduri da Adamu Habu Umar Yanga suka ce salam yau da gobe ikon Allah. Hakika wannan wani salo ne da mahukunta a Najeriya suke yi domin su samu damar wawar wato wawasar dukiyar ƙasa. Kar ku dada ka ku rage ku tashi lafiya.
To sai kuma Saud MB yace da farko dai mun gode wa Allah da ya bamu arzikin man fetur din amma muna kira ga gwamnati da ta yi kokarin samarwa kasar ta matatun mai don samun amfani mai yawa.
To sai Prince Usaini Mika da Jauda Kinuni Sani Yunus Haru suka ce salam yau da gobe ikon Allah. Hakika wannan kuma baya ne sosai a kasa ta Najeriya. Akwai injin tatar mai sai dai a ce ya lalace, me zai hana gwamnati ta gyara shi? In ma ta gyara shi wannan ai ci gaban ta ne da na ƴan Najeriya baki daya.
Sai kuma Iliya mai shayi garki yace yau da gobe hakika fetur da ɗanyen man fetur din da Najeriya take fitarwa daga kasar ta taje da shi kasar waje ta siya ta siyo kuma wani ta shigo da shi to menene bai dace ba a kasar ta? To hakika hakan bai dace ba. Hausari sun ce ruwan ciki da shi ake jin na rijiya.
To sai Ali Alhaji Haruna kira misabu yace yau da gobe mai maida bawa sarki gaskiya a ce har yanzu kasa ta Najeriya bata iya sarrafa manta ba, hakan ba karamin kuma baya bane.
To sai kuma yaro Musa yace wannan wata dabara ce ta mai sayar da kaza ya siyo tsire. To su ne masu sayarwa, su ne kuma masu siyowa, dan haka wannan ta'asar ba za ta yi ba ta bar ƴan Najeriya su ji dadi da kuma man da suke da shi din. Sai mu ce hakan menene? To a dai kyautata rubutu gaskiya wannan rubutun ya ta taba shuri da.
To sai Jibrin Umar na basa yace wata miyar dai sai a makota.
Wato zai ka ci kanshi kenan. To sai kuma Goni mai gari Gogini Niger yace salamu yau da gobe. Najeriya wata kasa ce mai yin ci gaba amma shugabannin da suke jagoranta ta azzalumai ne, wato tana da neman ci gaba din kenan. Inji shi yace Nasiru Haruna Komawa Baje.
To
baje
sai baje
a dinga raba, kin san muna son kowa ya rubuto nashi saboda mu san kowa ya rubuto ra'ayinsa ne.
Haka
kun gwamtsawa din nan.
To ki rike sunayen nasu ne, wani abun ba a ganewa ko mai gari ne ko oho dai gashi nan a dai rinka rubuta sunan da kyau. Nasiru Haruna yace wato ni a gani na rashin iya jagoranci irin na shugabanni ne yasa hakan da za a samu jagorori na gari da hakan ba za ta taba faruwa ba, da fatan za ku tashi lafiya.
To sai kuma Bauren Bukar ko Dodori Ballamma yace da tare suka hada da Ali Kari Balamba suka ce salamu shirin yau da gobe shirin matasa, tabbas wannan abun kunya ne ga shugabannin Najeriya masu dogaran da arziki zanzarotan ko menene arzikin kasa kamar kasa kamar Najeriya a ce sai sun sai da danyen man fetur sannan su sai wanda kasar waje. To hakan bai dace ba.
To sai Shehu Adamu Rijau yace a matsayin shugaba Buhari na mai experience wato mai
wanda
ya kware a fannin man fetur tunda ya taba rike shugaban hukumar PTF, ya kamata a ce ya karbashin kokarin sa domin ganin cewa mun dinga tace danyen man fetur din mu a gida maimakon sai mun sayar da shi sannan kuma mu koma mu sayo tatacce. Wannan ragon azanci ne gaskiya.
Sai Binta Woman Leader Doguwa tace a gaskiya wannan ba karamin abin takeici bane ga kasar mu Najeriya, a ce har yanzu mun kasa raya koda mata ta daya guda daya kenan domin tace mai da kanmu. Fatan mu dai Allah ya sa Buhari kada ya kara mulkin sa ba tare da ya gyara mana matatun mun namu ba.
Sai Yunusa Tanko yace yau da gobe yau kusa da shekaru 50 daga gano man fetur a ƙasa ta Najeriya, amma har yanzu sai mun fitar da mai wato zuwa wata ƙasa sannan a tace a koma dawo mana da ita sannan ƴan Najeriya za su yi amfani. Wannan ba ƙaramin koma baya bane ga ƴan Najeriya. Allah ya kawo mana ranar da za mu tace abunmu.
To amin. So daga ƙarshe za mu rufe da Abubakar Abbaroni yace abun kunya ne da kuma rashin ci gaba. To mun gode a ci gaba da aiko mana da sakonni.
To ga ta bakin dan iya game da batun saye da sayarwar man fetur din Najeriya.
Lagalaga yau na iske dan iya a kwance. Nace dan uwa lafiya ko na ganka dukka wani sacce? Yace lafiya kalau kai dai kawai azumi ne na dauka yau da sirace. Ka san kuwa ai tsakani da Allah sai dai neman dace. Nace to dan iya Allah ya samu dacen amma fa ni yau nazo ne da wani zance. Dan naji an ce Najeriya dake cikin jerin kasashen duniya dake da arzikin man da suka yi fice ita ce kadai ke sayar da danyen mai ga duniya kuma ta sayo mana tatacce saboda yadda aka bar matatun kasar suka sukurkuce, wanda wannan yasa wasu ke ganin lamuran kasar ma duk sun bi sun lalace musamman ganin yadda wasu kan yi amfani da wannan hanya don bin dukiyar kasar su sassace. Dan ya ce lalle kam ka zo da babban batu da yake dai yau ina jin azumi, amma gaskiyar magana rashin tsantseni da tsatsefe gaskiya ne ya jefa ƴan kasar nan cikin rami, kuma kana bude baki ka faɗi gaskiya sai ka ji an ce ka faye sai gumi. Alalin shuwa gabannin da muka baiwa hakki ne ke tunkuɗa mu cikin turmi su yi ta faman daka mu ta hanyar jefa mu cikin ukumi, musamman ganin yadda aka bar matasan ƙasar nan ba ilimi. Shi yasa gashi Allah ya ba mu albarkatun mai, amma a kullum mu ne cikin zaman zulumi. Sai mu dibi dukiyar da ke kwance cikin danyen man ƙasar mu mu kaiwa duniya, mu kuma muna tatagumi. Idan ka miƙe kana jawo hankalin masu ruwar tsaki sai a fara baka labarin bushewar bakin alƙalami, sai kuma siyasa ta gangaro ai ta mana molan kana irin masu jawabin siyasar kan turmi. Nace gaskiya fa ni dan iya koda duniya za ta ce nayi ganganci, ya zama wajibi in fito fili in ce an saidawa da ƴan uwana dake kasar nan ƴanci, dan dukiyar kasar mu ce aka bari wasu ke ta faman ha'inci. Kuma abin haushin ma da kai tambayar yadda abubuwa ke gudana sai a ce maka ai harka ce ta kasuwanci shi yasa wasu san ba sa so a gyara tsarin don tace danyen man a nan gida saboda kulafuci sai ka matsa a ce ai su ma matasan kasar sun fa lalaci duk ko da yake su ma shugabannin ai duniya na gani sun fa sakaci shi yasa nake ganin idan har da gaske ne ana neman yadda za a magance talauci to ya zama wajibi mu rinka sarrafa albarkatun mu nan a cikin gida don mu samu sama da nakalaci ta yadda duk wani dan kasa zai amfana ta hanyar samun sassauci
to Allah ya sassauta mana gaba daya to sai mu ce game da wannan lamari da muke magana akai na shige da fice man fetur Najeriya sai da danyi asuyota tace wato wanda wasu ke kallon shi a matsayin mai doki ya koma kuturi wannan ce ta sa Nasiru Adamu Alhikai wato wakilin mu dake Abuja ya tattauna mana da wasu masana akan wannan batu a zauren muhawarar yau da gobe
Masauraro barkamu da wannan lokaci muna tare da wasu kwararru Hajiya Rabi Gambari wacce kwararriya ce wajen harkar sadarwa da hulɗa da jama'a sannan sai kuma shi Ibrahim Muhammad Kashim wanda kwararre ne wajen tattalin arziki zuba jari ya ma yi aiki a hukumar nan ta shaida hannayen jari ta gwamnatin Najeriya wato BPE muna so mu tattauna ne kan wannan darasi cewa Najeriya ita ce kusan ta shida mafi arzikin man fetur a duniya amma kuma takan fidda danyen man fetur ta shigo ta tattacin man fetur me yasa haka ke faruwa a takeice Hajiya Rabi me zaki ce kan wannan yanayi na Najeriya yadda kika san dai Najeriya shekara da shekaru ake wannan lamarin
to masu sauraro barkamu da yamma batun bita akan wannan al'amari kawai dai mu gode wa Allah Allah mai kaunar mu ne a Najeriya saboda in ba kauna da so da Allah ya sa a kasar nan ba da ba abinda muke fadi yanzu zamu fadi ba dan abun mamaki ne a ce kasa irin Najeriya irin albarkan da Allah ya mana na wannan man fetur amma tunda aka same shi shekara da shekaru tunda aka dan tatsi na yan shekaru kadan aka yi amfani da shi duk aka wargaza amfanin sa aka kasa kammala abubuwan da ya kamata ayi akai muka rasa alqibla sannan ya kai matsayin da har gaba daya yanzu mun kasa sarrafawa sai dai mu diba mu kai kasashen da basu kai mu ba a sarrafa kuma a kawo mana a saida mana sai dai mu ce la haula Allah dai ya sauke Allah ya gyara mana wannan al'amura
Ibrahim Muhammad Kashim me kike ganin yake jawo wannan matsalar
Masarawa barka da warhaka matsalar da yake faruwa a kasar Najeriya dai shine abin da ya dangane da man fetur akwai son zuciya akwai rashin cancanta akwai kuma rashawa tunda aka bude kamfanin tacirin man fetur na Port Harcourt ana kiran shi Port Harcourt 1 and 2 da na Kaduna an kashe makudan kuɗi wanda ya kai da za a iya bude goman su kullun za a ce za a yi turn around maintenance wato irin gyara da ake yi na lokaci lokaci amma ba a yi wato Nasiru shi kamfanin tace man fetur na duniya duka ko ina bayan kowane shekara biyu ake musu wannan gyaran da ake kira turn around maintenance din a Najeriya wani lokaci akan karbi kuɗin ne a targazar da shi sai wajen bayan shekara 6 da 10 a yi sai aka zo wani lokaci lokacin da nake aiki wa gwamnati aka sai da kamfanin Port Harcourt wanda kowa a kasan nan da an bari an sai da shi yadda ya tsaya da an amfana don saboda son zuciya aka matsa wa gwamnatin yar aduwa sanda suka canceling sanda suka soke wannan sai da kamfanin man fetur aka yi wa wani kamfani da suka zo da su dan dangote gashi yanzu shi ya je zai bude nasa mu kuma namu har yanzu yana nan ba abin da ake akai kullun sai kashe kuɗi a ce an gyara maganar fidda man fetur akai kasan waje aje ayi wannan kawai son zuciya ne irin da mutane don a dinga cin kuɗin Najeriya kamar yadda Hajiya tace shi wannan gurbataccen man fetur zake fidda shi kamar saniya yake sai a dauke shi a kai shi kasan waje su je su bude ma'aikata su ɗebi ma'aikata su tace man fetur din su ciccire duk wani abun da yake ciki wanda ake kira petrochemicals har akwai abun da ake yin magungunan asibiti da shi a ciki mu sai a damu da man fetur kawai sauran duka ya zama banza inda mun bude namu anan muna yi da mutanen mu sun samu aiki da wasu sun bude wasu kamfanoni ko na yin abubuwan da aka cire daga cikin shi wannan gurbataccen man fetur din ko na yin abubuwan aikin asibiti ko na yin abubuwan masu abun gyaran hanya kamar su kwalta su abubuwa haka to amma don saboda kamar yadda na faɗa son zuciya da kuma akan dauki mutane ne wanda wasu cancanta akan abun ba mai yiwa kwararre ne a yin takalmi sai a kai shi ya je ya dinga yin hula akwai abubuwa da yawa da yake hana mutane zuwa bude kamfanonin yin kasuwanci mahimmanci a abu na Najeriya. Kamar yadda muka faɗa, son zuciya da rashawa. Na haɗu da wani mai asibitin Saudi German a Madina, na gan shi ya zo ƙasan nan ya ce min ya yi mitin da minista za su buɗe asibiti. Bayan shekara biyu sai ga shi sun buɗe a Ghana. Na ji Allah ya saki mai da ni Madina tambaye shi ya ce min sun buɗe a Ghana. Don saboda irin abubuwan da aka ba su buɗe a nan ba zai yiwu ba. Amma sha'ani na buɗe kamar kamfanin man fetur, babu dama mutum ya buɗe shi sai an canja dokan da yake ƙasa yanzu. Don saboda dokan da yake ƙasa, kamfanin na gwamnati wanda ake kira NNPC su ne aka ba su alhakin yin kamfanin tace man fetur da sai da shi da komai da ya danganci da shi, sai ka je wajen su ka samu license kafin kai. So muna shine muke ganin in kaman wannan bill da National Assembly suka passing kwanakin baya mai wanda ke kira da Turanci Petroleum Industry Bill, in aka sa shi shine mai yiwuwa zai bada mutane wanda ba gwamnati ba masu hannun jari su iya bude kamfanonin su na tace man fetur.
Haji Harabi, idan kika duba kina bayan kasancewar ki kwararriya wajen sadarwa da hulɗa da jama'a, duk lokacin da aka samu wata ƴar matsala ta shigo da mai, zaki ga layukan mai sun cika ƙasa, mutane kaya sun yi tsada, mutane sun rasa ma inda za su sa kansu. Ga wanda bai san yadda Najeriya take kasancewa ba a wannan yanayi, yana wata ƙasa ta duniya, mai zaki ce?
Sai dai mu ce mishi kawai Allah ya gyara mana, don babu abun faɗi. Don duk wani mahaluki wanda ya kai ɗan shekara 20 zuwa 30, bari har ya kai 40 fiye da haka, ya san abubuwan da ke tafiya a ƙasar nan. Ya san rashin gaskiya ne, rashin tsoron Allah ne da san zuciya. Sai kaga wannan gwamnati ya zo, sun zo sun leka abin da ke fa, idan suka zo za su yi maganin abu. Su ma in suka zo kamar in suka bude takardar suka gani, sai su hau kai su ma su daura nasu. Shine abin da dai kawai ya zama mana katutu a ƙasar nan, muka rasa yadda za a yi. Amma waɗanda ke waje, ai su sun san babu abin da mutum ya sa a gaba in dai daga sai ake yi da zai kasa cin karfin shi. Sun san ba da gaske muke ba, sun san ba mu da kishin ƙasar mu, shi yasa abin da ke faruwa don ba mu da shugabanci masu tsoron Allah.
Ina so da ki ba da hoton yadda Najeriya ke kasancewa ne idan ana da an samu karancin shigo da man fetur daga waje.
Haba Malam Nasiru, sai ka gani komai sai ya ishe ka a ƙasar nan. Dan wato a nan za ka san cewa sufuri yana da muhimmanci a harkar rayuwa na ɗan adam. Dan komai zai zo da tsada. Duk wani harkan da kake yi zaka ga dukka ya daburce, kowa yana batun man petrol babu. Komai ka je saye sai a dangana tsadar shi da rashin mai. Komai ka je taba hatta mai sai da lemu a bakin titi sai ce maka mai na tsada. To kuma yana da gaskiya, tunda kila sai ya shiga mota ya ɗebo ya ɗauko daga wani guri, da in naira 10 yake biya a lokacin da ake wannan tsadan, ko ya taba wa'anda ke gurin ko bai taba su ba, su ma da yake ƴan Najeriya ne, sai sun ɗaura wani abu don su ƙara wa talakawa don su ƙara musu ƙarfin, zai su ƙara musu rashin jin daɗin rayuwa. Sai dai Allah ya sauwaƙe.
Ibrahim Muhammad Kashim, dazu mun fara magana da kai kafin ma mu fara wannan zantawar, cewa za a iya kafa wasu ƴan ƙananan matatu man fetur ba sai an yi irin manya irin wanda suke ware ko Kaduna ko Port Harcourt ba. Wani ƙarin bayani za ka yi kan irin waɗannan?
Akwai ƙanana, akwai manya, amma gwamnati za ta iya yin manya, inda kuma an gyara dokan ƙasa aka bar mutane wanda ba gwamnati ba su zo su yi nasu, za su iya yin ƙanana wanda ake kira modular refineries. Abin da yake damunmu shine waɗanda suke gwamnati, masu ba da gwamnati shawara, kowa yana ba da shawara ne akan abin da shi zuciyarsa yake so, ba abin da ƙasa ya cancanta aiwa ƙasa ba. Babban ƙasa kamar Najeriya nasu, ya kamata a ce gaskiya kowane gefe yanzu akwai inda ake tace man fetur. Don saboda me? Don saboda mutane su yi aiki, ko da ba don komai ba, saboda mutane su samu aikin yi. Don muna da mai isasshe wanda muke ɗauka ake kaiwa ƙasan waje, kullum ana tace shi. Yawwa, so akwai ƙanana, akwai manya, amma wanda akwai mahaluki wanda ba gwamnati ba yanzu yana neman buɗe nasa, me ya hana gwamnati ta tarayya ko gwamnati jihohi su zauna su haɗa kai, ko gwamnati na zone kamar 6 na North East ko 6 na North West su haɗa kai su buɗe guda ɗaya wanda zai dinga yi, ko da ba mai da ƙasan nan ba, kamar yadda muke kai mai Ghana, Liberia, Sierra Leone a dinga tacewa, su ma sai a dinga kawo daga wani ƙasa ana yi a nan. Amma mafi yawan mutane sun fi son a zauna ne a ɗauki kuɗin gwamnati a muzantawa abin nan jama'a. Kamar yadda ta faɗa, duk lokacin da aka rashin wuyan mai, lokacin za a gane cewa ƙasan nan ba ma shiri don gaba. kowane ƙasa a duniya sukan yi shiri don gaba su ajiye abinci, su ajiye mai, su ajiye kaza, su yi kaza, in koda wani abu zai faru wanda zai zama abin da ya kira emergency, sai aje inda aka je wannan man ko abincin a dauko a dinga ba jama'a, ƙasan nan babu.
Azu Mali Ibrahim kai magana akan dokoki. Ko muna da labarin akwai kamar ina jin wata kila Dangote kake magana. Ana da labarin yana kokarin ya fara ma kokarin kafa irin wannan matatar. Shin da rashin gyara dokan ne ko da dokan ne yake amfani wajen wannan aikin?
Akwai zaka iya zuwa NNPC ko DPR ko dai wani hukuma wanda ya canza su baka daman kai wannan abun. Yawwa, so abin da suke amma da ya kamata a ce ƙasa duka an ba da kowa daman yi, ba sai ka je ka sai kai kana da hannu da shuni ba kafin a baka dama ka yi. Dalili shine zai yi wuya wani daga ƙasan waje in ba wanda yake gindin gwamnati ba ya zo ya bude irin wannan abun, don saboda ba wanda zai iya yin gasa da gwamnati. Gwamnati tana da kamfanin ta na tacen man fetur. Ni mutum da kasan wajen zon sake bude kamfanin tacen man fetur dinga gasa da gwamnati, wanda suke ganga da gwamnati za su iya yin haka, amma wanda yake waje bai san gwamnati ba, ba zai zo ya bude kamfanin tacen man fetur a kasan nan ba sai an passing wannan law da na faɗa da wanda ake kiran Petroleum Industry Bill.
Hajji Rabi, kusan abinda shi Malam Ibrahim yake nunawa inda ya bambanci da naki, yana nuna akwai wato rashin cancanta yana jawo wannan matsalar. Ke kuma akwai inda kika taɓa kamar rashin ingancin shugabanci ne?
Ingancin shugabanci ne mana, saboda duk wannan abubuwa da Malam Kashim ya faɗi, idan aka samu shugabanci na ƙwarai ya zama na komai aka sa a gaba a yi tsakani da Allah, a san gaba tafi baya yawa, a san kuma kowa zai koma ga Allah zai ba da hisabi. Duk harkar da mutum zai yi ya tabbatar da cewa ya yi bisa ka'idan abin da ya kamata a yi. Kamar yadda kuka ce shi Dangote, shi single tilo zai kafa ma'aikata, ya fara zancensa yanzu ina ji duk bai fi shekara biyu ba aka fara, har an ɗiban mashi guri kamar gari guda, kuma gashi har ya ba da lokaci da zai fara da kuma har zai ƙare. Shi fa ba gwamnati ba ne, mutum ne fa da zai kawo jarinsa ya haɗa da na wasu ƙila da zai jawo daga waje. So idan mutum zai iya yi, mai gwamnatin shi yafi karfin gwamnati ne, yafi gwamnati karfi ne, rashin shugabanci ne dai kawai Malam Nasiru.
Malam Ibrahim, kusa a ƙarshe, me yasa ai a Najeriya din kullun sai a ce kamar gwamnatin nan tana cewa ta gaji waɗannan matatun man fetur din dun matattu ne, sai a ce an gyara su yau, sai a ce Kaduna ita fara fidda man fetur kaza kaza, sai a ce an fasa bututun man fetur a waje kaza, kuma yanzu an ji ba a fasa, kuma har yanzu dai man fetur din ba shigo da shi daga waje ba, baya wadatar da Najeriya.
Nasu gaskiya abun fa ba abin da za a gyara. Na tuna mun taba zuwa National Assembly, wato dattawa suka kira mu lokacin ina aiki, akan mu je gaban su akan me shirin lokacin da ake magana sai da waɗannan kamfanonin gyaran fetur din. Suka kira wani tsohon manjin da sunansa Lolo Mari, ya tashi a gaban dattijai wato senators, ya gaya musu cewa wannan kamfanin tacin man fetur na Port Harcourt ya ce musu kamar gwanjo ne, ya gama mutuwa, don ya ce duk refinery a duniya ba wanda yake wuce shekara 24, ya ce wanda ma ake musu tana rawar maintenance wato gyara na shekara biyu shi suke kaiwa haka, ya ce namu ya kai 30 da wani abu, yanzu namu ya wuce ma 30 da wani abu. So gaskiyan abun kawai shine ya kamata mu san cewa shuwe-shuwe bai hana mutuwa ko, waɗannan sun kai iyakansu, kuma lokacin da aka sa su maybe ana bukatan lita miliyan 1 ne, yanzu tarin mutane al'umma sun karu ya kai maybe ana bukatan miliyan 4, so ba yadda za su iya yi. Abin da ya kamata a yi, gwamnati ta tashi kawai shine gwamnati ta sa hannu akan wannan dokan da aka yi pass na Petroleum Industry Bill, a samo mutane da kamfanoni wanda ba na gwamnati ba zo su bude kamfanonin tacen man fetur. Abin zai inganta samun man fetur kenan a kasan nan, ya kuma kara arzikin mutane a kasan, don mutane za su samu aiki kuma kamfani za su bude da yawa.
A ƙarshe gaba daya, Malam Ibrahim, me zaka ce kan shi shugaban kasa ya nada kansa shine mai babban ministan man fetur, amma yanzu duba za a ga kamar shi karamin ministan yake gudanar da wannan aiki. Wasu suna cewa shugaban kasa abubuwa sun masa yawa, idan an saka wani ya zama ministan da aikin da zai fi tafiya yadda ya dace, me zaka faɗa wa shugaba Buhari, me ra'ayinka a kansa a matsayinsa na ministan fetur, duk da ya taɓa yin wannan irin aiki a baya, amma yanzu dai duniya dai ta saki.
Gaskiya gani na, bai kamata ya zama ministan na man fetur ba, dalili don saboda aiki ne sosai a wajen, da ya kamata ma koda zai yi ya sa ministers koda uku, amma a ce shi minista ne bayan ga matsalolin kasan nan, kamar yadda kowa ya sani lokacin da ya zo ya zama shugaban kasa. Yanzu duk abin da aka yi ko za a yi sai an je an same shi ya ce a yi ko kada a yi, kuma wani lokaci irin wannan abin kan ɗauki dogon lokaci, sai ka ga mutane suna da niyyar yin abubuwa da yawa amma don ba su same same shi ba ya bada guwahe ko ai ko kada ayi sai ga abun ya zauna akan table yayi wata biyu wata hudu wata shida shawara na kenan
a ƙarshe jiyara biki rufe mana mana kina mafarkin cewa wata rana Najeriya za ta wayi gari ya zama dukkan man fetur dinta da take sha a cikin gida daga matatun man fetur dinta
amin wannan babban addu'a ne muna fata
ja ba addu'a ne ba nace kina mafarkin yake zai iya yiwa
ai ba mafarki ba kadai har addu'a muke yi muna mafarkin zai yiwu saboda Allah duk yadda ya ga dama yake yi da wayansa kullum muna magana muna sa batun Allah a ciki saboda ni na imani mu ƴan gatan Allah ne saboda haka Allah zai gyara mana al'amarin ina mafarkin haka muna godiya ga Allah da inda ya kai mu ma wannan matsayin kuma zai ƙara gyara mana fiye da yadda muke zato bi iznillahi
mun sauraro mun tattauna da ƙwararriya wajen harkar sadarwa da hulɗa da jama'a Hajiya Rabi Gambari mun gode ƙwarai sai kuma ƙwararre wajen tattalin arziki zuba hannun jari kai da lamura na hulɗar ƙasashen duniya ta fuskar da hadar kasuwanci wato shi Malam Ibrahim Muhammad Kashim Malam Ibrahim gode ba
to assalamu alaikum jama'a mun gode
Ina ga sai tashiwa kake yi ina ga da yau azumin baya
yau da sauki
baya dukanka to da kai da masu sauraro ku biyo ni mu shiga bangaren mu na kwalamar Ramadan
wayo Allah tuwo tuwo
yan uwana mata assalamu alaikum Sadiya Abdalla ce daga nan Katsina nake magana to yau a filin namu zamu yi mango cream so da yawa yawanci mangoro mutane na shan shi haka nan ko a sa shi a fruit salad an yi wuta a markada shi a sha to a yau shi ma din markade zamu amma zamu canza mai launi idan uwar gida ta tashi za ta nemi mangoranta irin mai tsoka din nan manya mai kyau yawanci zaki ga ana samun mai tsami in kai rashin sa'a to sai uwar gida ta yi kokari ta nemi wanda ke da zaki mai tsoka wanda bai da zarazare in uwar gida ta tanaje shi za ta tanaji yogurt kuma ta tanaji first class inta na mangoro ana samun wani lokaci flavor irin na ruwa din nan na mangoro ana samun shi in ma bata same shi ba ba wani abu to idan uwar gida ta tashi za ta wanke wannan mangoron nan nata in ta wanke shi sai ta fere shi sai ta yanyanke tsoka gaba daya in ta yanyanke tsoka za ta yanka shi gunduwa gunduwa sai ta aje gefe to a cikin wanda ta yanka din nan mangoron za ta dan dibi wani ta raba shi biyu sai ta dibi wani wanda za ta diba sai ta ƙara yanyanka shi kaman yanda girman magi mai tauraro yake ta yanyanka sa kaman in makimanta kaman wa'annan sai ta aje gefe daya shi kuma wancan da ke da yankan da girma sai ta aje shi gefe daya idan ta tashi mai wannan yankan nan mai girma shi za ta yi amfani da shi sai ta nemi yogurt dinta za ta nemi blender sai ta zuba wannan yogurt din nan a cikin blender sai ta kawo wannan mangoron nan mai yanka manya din nan sai ta zuba a ciki idan ta zuba sai ta kawo first class na mangoro sai ta barbada a ciki saboda shi ma ai yawanci yogurt yana da zakin shi mangoron ma da zakin shi to wannan first class din nan dan karin nan da za ta yi wannan zaki ya isa in dai ba uwar gida ko da mutanen gida suna son zaki sosai ba to idan uwar gida ta yi wannan ta barbada wannan first class din nan na mangoro tare da yogurt da wannan mangoron nan yanka yake mai yawa sai ta markada kayanta ta markada shi yayi laushi sosai sai ta nemi roba ta mai marfi ko dan bokiti ko ma wani abu ne sai ta juye idan ta juye sai ta kawo wannan mangoron nan kanana kanana din nan da ta aje gefe sai ta zuba a ciki in ta samu first class din na mangoro na ruwa din nan sai ta diga abinta a ciki ta motsa sai ta aje fridge. Za ta ganshi ai da kauri shi yayi kauri saboda yogurt ma na da kauri kuma ga mangwaro zai ƙara sa wannan markade yayi kauri. Idan ta aje in ta tashi yayi sanyi sai ta rika zubawa a sa cokali a sha saboda yana da kauri kuma akwai wani ɗan ƴaƴan mangwaro a ciki da aka sa a sha ruwa lafiya.
Kin ga kina zuwa gida sai ki ma mango cream kakidan mangwaro
lalle kuwa
sai dole ga mutattare ina mai namu yanzu kan Ahmad da
Hafsat Bello dan mai
sai Daniel Brown da Bado Manishin da Mr Steve engineer mu ne yau ni Usman Ahmad Kabar a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairin sa
baro wanda a yau da malalaci yau yara suka za a gaban su kwarai ba za su bare ba.